نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوتاً زمادة ثاني وتنشدة جرى النبي صلى الله عليه وسلم دا قبل مكة ذو مدينة أنا رهكرا دبو دا دا دريو هدو دا أربعين دا بيار وان دي زو دي دي دا تلاتين قواتن شابيو أجرقونين قلن دا دبو بيو دا عشرين دا أكو وان نشيني كسي دمنا تمانين دا أكو دا تكين زي رنجير كرات تكا لتاف لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتاب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى إذن دماء المسلمين بسمان تابا منا باب كرهي أولنا للتافي وانا بابي نريك مغانا أكم فضائل لا إله إلا الله وفضائل الذكر بكلمة لا إله إلا الله فللر لا إله إلا الله دكما فللر أنبت لا إله إلا الله كراتو يا نيسا من كرنتو ainihin wato hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa al-imanu bid'un wa 70 shu'ba imani reshen sa 70 da wani abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatul adha anit tariq wanda yafi kowanne kololuwa cikin wadannan rassa na imani shine fadin la ilaha illa Allah wanda kuma yake mafi kankanta shine cire abinda zai cutar da mutane daga kan hanya zamu tashi a gurin da malai yake cewa wa man ata bi shartil ikhlas dakhala al janna wanda yazo da sharadi na yi saboda Allah sharadin ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة الله يتي وما أمروا داما با أمرتي سبا إلا ليعبد الله فاتي سبا وتاوى الله مخلصين له الدين سنما سين الدين دم الله سبحانه وتعالى حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة su tata addinin saboda Allah su yi shi wankakke daga duk wata shirka da duk wata bid'a su tsaye da sallah kuma su bada zakka sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addini wanda aka yarda kuma idan kai shi Allah zai karbe shi to shine anan malamin yake cewa duk wanda yazo da sharadin yin kalmar shahada bil ikhlasi da yi saboda Allah dakhala al janna wannan mutumin ya shiga aljanna an gama zai samu aljanna saboda wannan ikhlasi nashi kama fi hadisul bazzar alladhi sahahu al-albani min riwayati abi sa'id al-khudri kamar yadda yazo a riwayar bazzar daga ainihin wato malam albani ya inganta shi daga hadisin abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya hada mu da Abu Sa'id al-Khudri a Jannatul Firdaus. Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qala la ilaha illa Allah mukhlishan dakhala al-janna. Duk mutumin da ya furta la ilaha illa Allah kuma tsakaninsa da Allah wannan mutumin ya shiga aljanna an gama. Dan haka ba wai la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ba ba wai sallah 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 ba ba azumi 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 ba duk ibadar da zaka yi duk nau'in zikirin da zaka yi duk ambaton Allah da zaka yi ya zamanto ikhlasi shine sahun farko a zuciyarka kafin aiwatarwa. Wallahi in ka kuskura adamul ikhlas, rashin ikhlasi ya ziyarci zuciyarka, to ina ji maka wato lalacewar aiki da kuma tambadewarsa. Saboda Allah ya yi tsawa dangane da wanda ba su da ikhlasi, yace wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura, za mu tunkari ko mu dumfari abin da suka aikata na aiki. Allah yace za mu mai da hi kura a bar bazawa, iska ta kwashe ga baki daya. Sannan Ubangiji madaukakin sarki yace akwai mutanen da zai bayyana gare su, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu, abinda zai bayyana daga gurin Allah a kansu ba su taba zaton zai faru ba, ko zai ba su taba tsammanin zai faru ba. Su suna tsammanin za su samu lada gurin Allah, amma abinda suka yi babu ikhlasi, dan haka Allah sai rusa aiki. Dan haka kiyama ta tahi suna ta murna, suna ganin za a yi musu rahama. Allah ya ce wallahi akasin rahama ne zai zo daga gurin mu zuwa gare su. Ina fata ana fahimtar magana. Sana'a wani guri Allah ya ce qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala, Allah ya ce bana ba ku labarin wanda suka tade a ayyukansu ba, suka samu tasgaro, suka samu matsala a cikin addini ba. Allah ya ce alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, su ne wanda aikinsu tun daga da duniya ya tarwatsa, ya lalace, ya ɓaci. Amma kuma wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, su a tsammaninsu aikinsu mai kyau ne, karɓaɓɓe ne gurin Allah. Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa, tun daga nan duniya na lalata aiki, ko sun je lahira ba zai musu amfani. To me ya alheri ga musulmi ya je lahira da ayyukan alkhairi, amma kuma su zamanto ba karɓaɓɓu ba a gurin Allah? Babu alheri ta tare da wannan. Masifa ce sharri ne, kai daga cikin sharrori ma kaf na duniya da lahira babu kamar waɗannan. Wannan shi ne sharrin da ya fi kowanne bala'i. Kai aiki, Allah ya rubuza aikin, ya hana ka lada, ya tarwatsa ma rayuwa, ka dawwama cikin azaba, to babu asarar da ta kai wannan ga musulmi. Dan haka la ilaha illallah wa la ilaha illallah, amma ya zuciyarka take. Sallah sallah, amma ya zuciyarka take. Azumi, zakka, aikin hajji, umara, karatun qur'ani, nafilifili, amma ya zuciyar take dangane da waɗannan ayyuka. Kayi kokari ka nisanci abinda zai rusa ma aiki, abinda zai rusa ma aiki, domin rushewar aiki wallahi asarar dukiya ya fi sauki akan rushewar aiki. Asarar wani matsayi, a ce an kwace matsayi ko wani mukami daga gurinka, ya fi alheri akan a ce an rusa maka aiki. Ba abin da yake da matsala a rayuwar musulmi, duniyarsa da lahirarsa, irin asara aiki. To amma mutane da yawa wannan bai damu su, suna ganin galasi asarar wato lahirar su inda za su samu duniya, wanda wannan mummunan kuskure ne, mummunar tunani ne musulmi ya dinga sa wannan a ran shi. Allah ya yi la ilaha illallah ma'al ikhlas fiha tuftahu laha abwabus sama'i hatta tufdiya ila al-arsh majtanaba qa'ilu al-kaba'ir kama fi hadith al-Tirmidhi min riwayat Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man ma qala Abdullah la ilaha illa Allah mukhlishan illa kutihat lahu abwabus sama' hatta tufdiya ila al-arsh majtanaba al-kaba'ir. Malar Rasulan ya ce la ilaha illallah, kaga ita wannan kalma ta la ilaha illallah ma'al ikhlasi fiha tare da tsantsanta ta a zuci tuftahu laha abwabus sama daga cikin ni'ima da falalar da Allah ke yi wa mai ita ana bude masa kofofin samaniya gaba daya ina fata an fahimta tuftahu laha abwabus sama daga kafurta ta kuma ka kudirce ta tsakaninka da Allah to kana fadin ta za a bude mata sama gaba daya saman nan da kake gani za a bude mata saman nan duka kofofi guda takwas laha sama tana da kofofi guda takwas ina fata an fahimta kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so duk za a bude su la ilaha illallah ka tai tsalle ta tafi ba za ta gushe ba hatta tufdiya ila al-arshi har sai ta kwaranyu zuwa karkashin al-arshin ubangiji amma majtana baqailuha al-kaba'ir idan mai furta ta yi nisanci manyan sabu ina fata an fahimta manyan sabu zina shan giya caca luwa'i maɗugo ƙarya cin amana zamba cikin aminci munafurci shirka bid'a duk waɗannan manyan kaba'irai ne to mutum ya nisance su da kama kamantansu to yana furta kalmar shahada ba za ta tsaya nan duniya ba tsalle za ta yi ta hau sama tana zuwa sama ta ɗaya za a waɗe mata ƙofa ta wuce ta je ta biyu a buɗe ta je ta uku har sai ta isa zuwa ga al'arshin ubangiji wa kana al'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi ku al'arshin Allah ya wuce duk sammai gaba ɗaya akan ruwa ma yake ina fata an fahimta wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya yawma idhin tu'raduna la takhafa minkum khafiya so za ta je har jikin al'arshin ubangiji an gane maganar da ke ku in ka nisanci kaba'irai yasa Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum idan kun nisanci manyan zunuban da muka hana ku to kananan ba he kun ce mu yafe ba mun ma yafe kawai in dai baka zina baka caca baka shan giya baka luwadi baka madugo baka madugo baka ƙarya baka cin amana baka munafurci baka shirka baka bid'a da shauran manya-manyan kaba'irai Allah ya ce to in baka waɗannan mu ƙananan ma mun yafe ma ta haka sai ka lura a cikin waɗannan manyan kaba'iran wanne ne kake aikatawa idan kana aikata ɗaya ko biyu cikinsu to sai ka yi ƙoƙari ka nisance su idan uku ko biyar kake aikatawa sai ka yi ƙoƙari ka nisance su ko ɗaya kake aikatawa kai kokari ka bari kar ka raina cewa ai kwaya ɗaya ne a shi wannan ɗayan kadai ya ishe ka zuwa wuta ina fata ana fahimta to Allah ya ce in kuka nisanci manyan kaba'irai za mu kankare muku ƙanana malam ya ce kama fi hadisi tirmidhi min riwayati abi huraira kamar yadda wannan magana da muka ambata cewa idan mutum ya furta kalmar shahada matukar ya farta ta tsakaninsa da Allah kuma bai aikata kaba'irai za a bude mata kofofin sama ta shiga yace to kuma haka aka samu ruwaya daga Abu Huraira cewa wannan magana haka take anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma qala abdullah ilaha illa allah qat wani mutum ba zai ce la ilaha illa allah ba qat ko sau daya mukhlishan kuma ya fade ta tsakanin shi da Allah illa futihat lahu abwabus sama manzo Allah yace face wallahi sai an bude masa kofofin sama hatta tufdiya ila al-arshi ba za ta karke ba har sai ta isa zuwa ga al-arshin ubangiji majtana bal kaba'ir matukar mutumin da ya furta ta din ya nisanci kaba'irai ina fata an gane dan haka idan ka fade ta yasa a dukkanin addu'a da take kunshe da la ilaha illallah wannan magana ta shafe ta irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan magana ta shafe ta matukar kana yi har zuci to za a bude mata kofofin samaniya guda takwas
ta shiga har jikin al'arshin Ubangiji. Haka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na fata an fahimta. Haka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Da sauran zikirori na Qur'ani da na hadisi wanda suka zo da la ilaha illa Allah a ciki, abinda ake nufi da hakan shine in kana yi cikin wato zuciyarka har ga Allah, to za a bude mata kofa ta ga har sama har al'arshin Ubangiji. Subhanallah. Dama akan keken biyar ainihin wato wannan kalma za ta kai ka zuwa ga tsira. Duk abin da za ka yi na zikiri ko na ambaton Allah, duk abin da za ka yi na bibiyar addu'o'i da zikirori da suke kunshe da la ilaha illallah kai tsaye, wannan yana kaiwa zuwa ga samun rahamar Ubangiji idan ka yi shi bisa ikhlasi kuma ka nisanci manyan sabo da Allah madaukakin sarki ya hana. Ina fata an gane. Dan haka musulmi bai dace yayi wasa da wannan kalma ba. Musulmi bai kamata yayi wasa da ita ba, domin ita ce tsiran duniya, ita ce tsiran lahira. A nan duniya mun ga su zannun sun tsira da wannan kalma. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ya ce fasta dabnalo wa zannun, ku tuna ma'abocin kifi, idh dhahaba mughadiban, lokacin da ya tafi cikin fushi ya ce ya bar wa'azin ma gaba daya, tunda ma ba za a yadda da abin da ya zo da shi ba. Allah ya ce fa zanna an lan naqdira alaihi, sai ya tsammanin ba za mu dafe shi ba, amma kafin an ankara sai gahi a cikin zulumatin thalatha, duhu guda uku na kifi da na ruwa da duhun dare. Fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ya ce fasta gamdalo, bai ambata wannan kalma kuma muka ganda gaske yake yi. Allah ya ce sai muka amsa masa, wanajjaynahu minal ghammi, muka tsayartar da shi daga bakin ciki da takaici. Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina, to duk mu'minin da ya rike wannan kalma inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi sai na tsayartar da shi daga duk wani bala'i duniya da lahira. Kashe kenan, abinda duk Allah ya yi alkawarin tsayartar da bayi da shi, bai dacewa bayi su yi wasa da shi. Haka ne jama'a, ko ba haka bane? To kar kai wasa da wannan kalma. Duk abinda zai gyara ma ita kai kokari ka gayyato shi. An gane? Wannan hadisi kamar yadda muka ji al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi, haka al-Imam al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya. Malam ya ci gaba da cewa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillahi wajabat lahu al-jannatu kama akhraja dhalika an-Nasa'i wa Sahihul Albani min riwayati Sahl ibn Hunayf wa Zaid ibn Khalid radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة. الله أكبر. daga cikin romo da mazhar koyar wannan kalma ya tabbata duk mutumin da ya furta ta injimalar rasulan ya kuma kafirce wa duk abin da ya koma bayan Allah, duk abin da yake koma bayan Allah ya kafirce mar, bai bauta mar, bai nau'in wani abin da ke nuna bauta zuwa ga wani. Wajabat lahul janna, wannan ya zama wajibi a bashi aljanna, aljanna ta tabbata gare shi. Yace kama akhraja dhalika an-Nasa'i, kamar yadda haka al-Imam an-Nasa'i ya rawaito, wa Sahihul Albani, Albani da ya karanta hadisin ya bincike akai ya fahimci hadisin ingantacce ne. Min riwayati Sahl ibn Hunayf, tarwaye sahabbai guda biyu, Sahl dan Hunayf da kuma Zaid dan Khalid, hadisin wato taron dangi kenan. Kala waɗannan sahabbai guda biyu, Sahl dan Hunayf da kuma Zaid dan Khalid, kala suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce bashirin nasa, kai wa mutane albishir. Allahu akbar. Ko sarki ya aika ma albishir, ina ga zaka dan more ko? yace kai wa wani albishir bana mun bashi ai kujera haji kaga zaka muryayi ko bana an baka kujera umara ko yanzu ya karbi jari miliyan 5 ko ko wani amma kamancin haka balantana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ku yi wa kaiwa musulmai albishir to kai ka san zamu more wallahi inda muka yi aiki da wannan kalma ta manzon Allah bashirin nasa annabi yace kai wa mutane albishir yani almuslimuna annahu man qala la ilaha illa Allah mutumin da duk ya budu baki yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya wajabat lahu aljannatu la hawla wala quwwata illa billah aljanna ta wajaba gare shi kai ka ce kamar ta zama ma dole a baka shine ma'anar wajabat ai sabatat ta tabbata ta inganta a baka aljanna jama'a mu kula da wannan kalma domin wallahi yanzu duniyan nan ba abin da zaka ji dadi sai ka je lahira fa dazu muna magana da wani mawon Allah gashi nan shi malamin Aminu ne da yake wannan magana shi yake faɗa min yace suna magana da wani ya samu aiki ne yake faɗa masa yace wallahi da kafin ya samu aikin gwamnati yana da hope akan cewa Najeriya za ta gyaru yana jin saboda bai shiga system ba yana ganin duk kawai an ki a gyara ne kawai ƙarya ne in aka so gyaran zai yiwu yace dan haka kawai su Allah ba su dama ka gani za su gyara kasar in Allah ya yarda yace wallahi da ya shigo system na aiki yace wallahi ya cire hope ya fahimci kasar nan ba za ta gyaru ba kawai sai dai idan Allah ya ga dama daga saman bakwai ya gyara ta amma maganar yan kasar nan su gyara kasar nan yace wallahi ba za ta gyaru ba yace domin ya ga irin waka cika tashin da ake yi da al'amarin kasar duk inda ka je ba za ka taba ganin gaskiya ba sai ƙarya da munafurci mala sai hada-hade kai gaskiyar ma a kore ka ko a saka a gaba ga masu gaskiya nan a ko'ina kuka suke yi ana kokarin sai an danna su cikin bala'i sai an kore su sai an tada abin mutane da yawa sukan tafi wasu ma'aikatu da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar niyya sun je su kai gyara amma wallahi su da kansu ɗayan biyu wanda yake da kokari shine wanda zai ja baya ya bari ana yi amma dai ya cire hope din cewa zai gyara amma in jarabawa ta zo ta samu wani shi ma sai ya narke tare da sauran a ci gaba da bugawa tare da shi haka dai jama'a ko ba haka haka ake fama a kasar wallahi ce ma malam Aminu yace ni na cire hope malam Aminu ba za kasar nan ba za ta gyaru ba kawai to karka ga laifin sa ba cewa yayi a kasar Allah ba zai iya gyara ta ba inda haka ya faɗa da yayi kuskure ko ba haka bane don ba abin da yafi karfin Allah amma ganin yadda ake da kasar da yadda al'ummar kasar da mutanen kasar ma'aikata da sauran wanda suke da mukamai suke watangaririya da kasar nan yace wallahi kasar nan ba za ta gyaru ba yanzu jiya ko shekaran jiya ina ganin bayanai da a kwararre a harkar jarida malam Sha'ibu Mungadi wanda suke hira farin wata da cinnaka baka sanyi na gida ba da idon mikiya da shauransu na ga bidiyo clip ɗinsa kusan na minti 5 yana magana akan budget ɗin da aka yi na ƙasar nan na wannan 2024 da za mu shiga ɗin nan ya ce na farko dai tun da ake budget a ƙasar nan ba a taɓa yin munafukin budget irin wannan ba budget ne wanda kwata-kwata within 3 weeks ko 2 weeks aka kammala shi tsakanin sati 2 zuwa sati 3 an gama shi wanda al'adar budget ya kai kusan wata 3 ana bugawa kafin a gama approving nasa a tabbatar an gama amma cikin sati 2 zuwa 3 aka gama shi sannan lokacin da shugaban kasa ya kai wannan takarda ta budget ko wannan budget din majalisa akwai dan majalisan da ya miƙe yace wannan wan dan Kano ne ko yace wannan budget din wannan akwatin da shugaban kasa ya kawo babu komai a cikin sa kawai akwati ne aka zo aka ajiye aka nannade ta da tutar Najeriya aka fesa mata turare wallahi aka yi ca akan sa Shu'aibu mun gadi yace a binciken mu mun gano abinda wannan dan majalisa ya faɗa gaskiya ne ba komai a cikin akwatin kawai dodori doni yace sannan abu na uku yace wannan shugaban majalisar Godwin Afabio ko yace dama can akwai zarge-zarge akan sa cewa shi idan ya samu mukami dan yin gaban kansa ne kawai baya sauraron kowa kawai abinda ya ji yamar ko zai favorin yankin sa da bangaren sa kawai yake yi yace to wannan zarge yana neman ya tabbata domin a binciken da suka yi suka gano a harkar noma wanda komai kin Allahnka ko hasirin ne idan hasada kai baka isa ka fifita kudancin kasan nan akan arewaci a harkar mai ba a harkar noma yace to abin da suka gano shine harkar noma a wannan bangaren na arewa abin da aka ware masa kwata-kwata bai wuce kaso 7 ba amma a bangaren jahar sa kawai Anambra kusan abin da aka ware da wasu jahoshi kusan kaso 50 aka ware wa bangaren noma muna an ware mana bangaro bangaren abin nan 7 kaso 7 da dugo waye ne da dugo wane ne yace a harkar wutan nefa yace kwata-kwata jahoshin arewa kusan guda 7 ko jahoshin abin nan guda 7 abinda aka ware musu kwata-kwata basu wuce mai ba basu wuce kaso 3 da wani abu ba amma a yankin su can kusan kaso 80 da wani abu aka abin nan aka ware mutanen mu suna gani kai ku yi hakuri bari mu saka muku wannan abun ku ji da kunnan ku ku yi hakuri bari mu saka dan mu ba wai iya haya da hadisi muke bincike akai ba wallahi tallahi ai ka zama da cikin dari din kana dan Najeriya a ce baka san me kasar ka take ciki ba wallahi dole ne ka tsaya ka san me yake faruwa yanzu kuna ga wasu bidiyo da ake tura mu tun jiya shine bayan kashe kusan mutum 140 da wani abu a filato jami'an tsaro kuma da ke galibin waɗanda suke jami'an tsaron ba namu bane sun shiga rigar fulanin nan in banda kwashe dabbobi da duka da harbi ba abin da suke ga bidiyon da duk ana ta tura mu an kashe su an bi su har gidajensu an kwakkona gidajensu da bukkokinsu ku kun shiga ku taimake su maimakon ku tsaya ku kalla ai daga ganin dan ta'adda wallahi zaka iya gane shi saboda dama kai dan wannan aikin aka dauke ka you are intelligent kana da intelligence ne ka fahimci wannan dan ta'adda ne to in ma haka ne mata da yarinya a goye ko da yara a goye kaga mutum ya sa kafa ya dokiya a urumace da goyo a bayan ta faɗi ta baya akan goyon gashi nan duk a bidiyo an tura mu irin waɗannan abubuwan ne idan wasu suka gani hankalinsu sai ya tashi su fara tunanin yin wani abin da bai kamata ba to wallahi babu abu mai daɗi ga musulmi da ya rage masa illa ya dugunzuma cikin ayyukan neman rahamar Allah amma abubuwan da suke faruwa a duniyan nan ba abin da suke sakawa sai tsantsar tashin hankali da masifa bari ka ji abin da Shu'aibu mun gadi yake faɗa bari ku ji yana analysis akan matsalar budget din nan kuma waɗannan kun san akan wannan shirin nasu san da gwamnatin tarayya lokacin Buhari mai gaskiyar daura ka san sun taɓa sawa aka kulle aka kai su ƙara aka kulle aka hana su wannan shiri na idon mikiya sai suka sake ƙirƙiro wani mai suna cinnaka baka san na gida ba da madafin iko aka je kuma aka buga shari'a a kotu dole aka zo aka ba su dama su ci gaba da shirye-shiryensu a kotu ta ce babu dalilin da zai sa a hana su faɗin abin da suka fahimta na abin da ke faruwa a ƙasa duk abin da suke faɗa suna da hujja suna da fact ba wai da ka suke magana ba duk abin da suke abin nan Shu'aibu mun gadi in yana magana ka saurare shi yadda kake iya farke hadisi da aya kai jawabi to haka yasan me yake faruwa a kasan nan ya san abin da ke faruwa yana ganin komai bari ku ji shi
to tunda ake kasafin kudi a Najeriya ba a taba irin wannan kasafin kudi da ake ta ake magana a kan shi ba wanda ake sara ya fara aiki a shekara mai zuwa ta Turawa wato 2024 wato kasafin kudi ne wanda ya zo da bazata ya zo da abin mamaki wanda tarihin Najeriya ba ta magana irinsa ba kada mu manta lokacin da shugaba Tinubu ya kawo kasafin kudin nan a majalisar tarayya akwai sanatan da ya tashi ya ce wannan akwatin da shugaba Tinubu ya gabatar MT ne babu komai ciki aka yi mashi ca ana cewa ba gaskiya ba ne musamman shugaban majalisar da mutanensa sun yi ta faɗa cewa wannan maganar da sanatan ya faɗa ba gaskiya ba ce to amma ga bai ya yi kama da mutum yanzu abin da ke faruwa domin bincike ya nuna cewa babu sanata guda a Najeriya wanda yake da kundin kasafin kudin nan da Bola Tinubu ya gabatar kuma ana son kasafin kudin nan ya fara aiki nan zuwa sati uku masu zuwa amma kuma ba wanda ya gan shi kuma su ne yan majalisar ake so su zauna su dubi kasafin kudin su tattauna a cikinsa su yi gyare-gyare kamar yadda al'adar mulki wato ta nuna amma kuma ba wanda ya gan shi abin da ke faruwa shi ne sai a tsamuro daga cikin kasafin kudin a ce ina kwamitin noma ga namu ina kwamitin samar da ruwan sha ga namu ina kwamitin kaza ga namu madadin a ba kowane ɗan majalisa gamamman kasafin kudi sai an tsamuro a tsamuro to yanzu abin da muka gano a bincike na yan jarida shi ne kasafin kudin nan wato ya yi kwange a waɗansu yankuna na Najeriya yankin da shi shugaban majalisar dattijai wato Akpabio ya fito ya kwashe mafi tsoka daga cikin tanadin da aka yi na kasafin kudin mu fara da wato harkar noma duk da muhimmancin da ke ga noma a Najeriya kuma da yankin arewa maso yamma wato abinda noma harkar noma ta samu kashi 7 wato da digo 3 kawai na kudin da aka ware amma jihar Akpabio ita tana da kashi 53 akwai banki tana da kashi 53 ita kadai amma su jihohi 7 na arewa maso yamma suna da kashi 7.3 kawai
don Allah ku ji wannan magana
da ake na samar da tituna da sauran manyan ayyuka wato jihar yankin da Akpabio ya fito yana da kashi 22.9 waɗannan jihohi na arewa maso yamma waɗanda nan ne ƙuri'ar Najeriya take abinda aka ba su kawai kashi 12.5 harakar wutar lantarki abinda aka ba arewa maso yamma kashi 3.5 kawai amma abinda ake zargin Akpabio ya kai yankinsu kashi 84 na harakar wutar lantarki haka kusa kuma harakar ilimi kuma haka harakar lafiya duka waɗannan ɓangarorin an masu kwange wato in ka duba kasafin kudin nan ya nuna ya tona asiri na zargi da kuma cece-kucen da aka yi ta yi wajen baiwa Akpabio wato shugabancin wannan majalisa inda waɗansu ke cewa mutum ne fa wanda ya saba da yin gaban kansa an zarge shi da abubuwa da dama an ce dama an kawo shi ne domin biyan wata bukata amma yan sanatoci yanzu abin ma tambaya shi ne shin ina sanatocin arewa shin haka za su kyale a yi wannan kasafin kudin ya wuce a yi ma arewa kwange tana ji tana gani jihar Zamfara kawai sisin kwabo ba a sa mata ba cikin waɗannan ma'aikacin ne manya guda 5 kuma duk Najeriya ita ce kawai jihar da ba a sa ba ko kwabo ba kuma tana da sanatoci guda 3 a wannan jiha shin an hana ma jihar Zamfara ko bandala na kasafin tarayya don tana jihar adawa tana karkashin mulkin PDP ko an hana mata ne domin Abdulaziz Yari ya fito ya yi takara da wanda shine wato shugaban kasa ke so wato Akpabio shin adawar Abdulaziz Yari da Akpabio ita ce ta sa aka hana ma Zamfara ko Kwabo ko a adawar gwamnatin Zamfara da ke PDP wannan ya nuna cewa hadda ɗan zamfaran da suka zaɓi APC wato an
ta kun ji ko wannan ƴan jarida ne masu lasisi in suka magana wallahi talla baka yi suka ƙaryata su ba dan ba sa magana da ka mu ne aka rena wayo daga mun yi magana shi yasa sai muka koma sai mu rawaito daga gurinsu ba shikenan ba an rena mana hankali duk lokacin da muka yi magana ya zo malam kai ba ɗan jarida ba ne malam kai ba jami'in tsaro kai ba kaza ba ne to mu je sai mu bari he sun faɗa he mu ɗauko sai mu zo mu ɗora he mu ce rawahu amin amin na fata an fahimci magana amin amana to kuna gani dai yanzu yanzu ku duba zamfara inda ma adalci za a yi duk jihohin Najeriya ba wanda ya kamata su samu kaso mai tsoka irin zamfara saboda ta'addancin da ake musu da kashe su da ake da waye-waye amma ka ji wai ko kwandala ba a ware wa jihar zamfara ba wannan wani irin zalunci ne muka ja bakci muka yi shiru ba sai Allah ya kama mu ba sanatocinmu kuna gani akwai sanatan da na yi magana da shi a wannan hutun Christmas ɗin nan na yi magana da shi na tambaye shi wannan abin ya ce wallahi malam da gaske ne ya ce da gaske ne cikuikuye kawai aka yi aka danno mana wannan abu kuma aka ce dole sai mun sa hannu mun yarda na ce to amma ba za ku fito ranka ya daɗe ku ta da jijiyar wuya har da ta gadon baya ku ce ku ba ku yarda ba sai kawai ku sa hannu ku yarda ku karɓa na ce kuna ga kun mana adalcin ku kai mana haka sai akaramakallah za a gyara na ce yau yanzu za a gyara ko kuma sai gaba wallahi magana muka yi da shi baki da baki kai kana nan kana cewa ba abin da muke yi saboda baka da hankali baka sanya muke fama da su ba Allah to dan Allah jama'a a irin wannan yanayi da wannan kasar take ciki har yanzu kai baka nutsu ba wannan ka bar su je su ta hayaniyar su na faɗa muku wallahi tallahi mutane sun fara cire hope daga gyaruwar kasar nan Allah sai dai idan Allah ne zai turo mala'iku ko kuma cikin iyawarsa ya fesa wa waɗannan miyagun shantos daga saman bakwai duk su mutu ya bar na arzikin gaba ɗaya amma wallahi ina mai tabbatar muku idan ba Allah ne ya yi mana gamdakatar daga gurinsa ba gyaruwar ƙasar nan abin akwai ban tsoro ka duba dai jihohi dai na arewa wai a ce an ware musu kaso uku da wani abu ko bakwai da wani abu amma jiha ɗaya a ware mata kaso 50 a wani abin aka ware mata kaso 80 ko kunyar bayyana abin ma ba sa ji banda waccar gwamnatin da ta wuce ta mai gaskiyar daura haka aka zo aka dinga musu manyan ayyuka a yankunan sunna kullun su suke ci gaba ina mai rantsuwa muku da Allah idan wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka na rantse da Allah arewacin Najeriya sai mun zama tamkar bayi a gurin waɗannan mutanen saboda duk komai za su kwace shi Allah suna da manyan tituna suna da jirgin ƙasa ko kun san yanzu a yankin su jiragen ƙasa suna ta zirga-zirga kuma waccan gwamnatin ne ta yi musu mu nan gashi abin yaƙi sai an ɗan fara tsakanin Abuja Kaduna sai ƴan uwan mu Fulani da waye su je su dasa bom su tarwatsa jirgin gaba ɗaya dama ana jin haushin mu ba a so aka bamu ba Allah ya sa mun samu da ƙyar daga sun tarwatsa abin sai a yi kusan wata shida ba a yi gyara ba aka dawo kan system haka ba muke ta fama ba su suna can suna ta morewa shekara 20 da wani abu da suka wuce zuwa 15 da suka wuce wannan kashe-kashen abinda ake a arewacin Najeriya ko rabin abinda aka yi a kudanci ba a yi ba jama'a a gaban mutane da rana Allah a tsakiyar Lagos za a kama mutane a tara su guri ɗaya da ransu a jefa musu tayo a barbada musu fetur a tunna musu wuta a jefa su kogi a yi wane ne a yi wane ne amma duk wannan abin yanzu a hankali yanzu ya ƙaura ya bar can in ka ji ana kashe mutane a wannan yankin to mutanen mu ake kashewa mota yan rigima ta tashi a rigimar yan sas a rigimar kaza motocin manyan masu kudin mu wanda suka je daukar kaya da kaza a kona a kashe direbobi a kashe fasinjoji yan arewa amma su suna zaune lafiya suna zaune lafiya amma mu muna nan in banda kisan juna ba abin da muke yi
yanzu gashi nan nan dai gashi nan a plateau cikin satin nan mutanen da suke waɗannan yankuna ba sa zaune lafiya yanzu ana lissafin an kashe mutum yafi mutum 200 abin da mutum 200 kai sorry dan an gano kididdigar mutum 140 zuwa shekaran jiya to yanzu matattun karuwa suke yi ko da dama sun ji ciwon da ya kamata sun mutu sai Allah ya dan ba su kwana 2 suka tafi soma shikenan ba halin da muke ci to a wannan yanayin ne baka gyara alakar ka da Allah ba ka san kai yau he mutuwa za ta duro ma ka san yau za ta duro ma Allah ya sauke Allah ya shirya mana wannan kasa ta mu ci gaba da addu'a amma dai kan abun akwai abin tada hankali wallahi ga duk wanda yake jin irin waɗannan maganganu wallahi inda yana da zurfin tunani ya kamata ya gano me yake faruwa a kasar nan kuma wallahi ina gaya muku wallahi wallahi ka daina zama da cikin dari a al'amarin kasar ka na sha faɗa muku bayan addini ka dinga kuma bincike me yake faruwa a kasar ka ka dinga samu ta gidan jarida ka dinga karantawa ko kuma ka dinga sauraro akalla kwaya ɗaya ko biyu a yini ka saurari gidan radio ka ji me kasar nan take ci wallahi in baka haka rigimar har daki ya tafi gwada same ka baka san ta iso ba haka ne za ta iso har daki baka san ta iso ba saboda baka ji me duniyar ka take ciki amin na bari mu karasa saboda lokaci to dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ai mana albishir da cewa wanda duk ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi ya Allah duk kalmomin da muke da la ilaha illallah a kiran sallah a ta da iqama a addu'ar safiya a addu'ar maraice a addu'ar shiga kasuwa a addu'o'in safiya a addu'o'in yamma muna addu'a Allah ka karba mana ka ba mu aljanna قال يتي غبا دا لا اله الا الله سبب لدخول الجنه والنجاه من النار ايت لا اله الا الله سببي ني نهغا الجنه دا كوما تسيرا دغا وتا ومقتد لذلك كوما تنا حكمت هكا ولكن المقتد لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه تو سي دي كوما ابند تكي حكمتا ودن بزي يي ايكي با ايكن سا بزي ايكي با هر سي ان تشكا شروط دنتا wantifadi mawani'ihi kuma sai an korar da abubuwan da za su hana faruwar wannan abu faqad yatakhallafu anhu muqtadahu li fawati shurutin min shurutihi aw li wujudi nafi'in hakika wato abinda take hukuntawa na samun aljanna din yana iya faucewa ina fata an fahimta yana iya kaucewa li fawati shartin min shurutihi saboda an rasa wasu sharuɗa daga sharuɗan la ilaha illallah din auli wujudi mani'in ko kuma an samu wani abu da zai hana samun wannan aljanna din wali hadha qila lil hasan dan haka ne ma aka cewa al hasan inna nasan yaquluna man qala la ilaha illa allah dakhala al janna hasan al basri aka tambaye shi aka ce mutane suna cewa wai idan mutun yace la ilaha illa allah zai shiga al janna fa qala sai yace man qala la ilaha illa allah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al janna yace gaskiya ne wanda ya faɗi la ilaha illallah ya bada haƙƙinta ya kuma bada farillarta wannan da gaske ne zai shiga aljanna kaga kenan ba wai furta ta kadai ba dole sai ka bibi me haƙƙinta ka bayar in ba haka ba wallahi ko zaka kwan dubu ko kai ne ladanin anguwar ku kare wallahi ashhadu an la ilaha illallah ko wallahi in baka kula da sharuɗanta da haƙƙoƙinta ba zaka shiga ba wa qala wahab bin munabbihin wahab dan munabbih yace liman sa'alahu ya faɗi wannan magana ga wanda ya tambaye shi yace alaysa la ilaha illallah miftahul janna qala bala yace shin la ilaha illallah ba mabudin aljanna bane baki din aljanna bane qala bala yace lalle haka ne walakin ma min muftahin illa walahu asnani yace sai dai kuma ni a bincike na babu wani ki face yana da me hakora ko ba haka bane da Allah yanzu ka zo da ki an goge haƙoransa ka zira shi a cikin kwado zai bude ma ba zai bude ba zai bashi misali ne an ce la ilaha illallah mabudin aljanna ne yace gaskiya ne amma ni na san duk wani mabudi yana da me haƙora a jikinsa wanda shi yake taimakawa ya murda wannan sufurin ya bude ma kofa jama'a haka ne ko ba haka ba
to ita ma la ilaha illallah kine na aljanna amma tana da hakora me hakoran shine aiki da ita da kuma fahimtar ma'anarta idan ba wannan hakoran a jikin kalmar wallahi ko kaji ba ta bude ma aljanna ba shine abin da yake nufi jama'a kuna fahimtar magana da ke ku yace dan haka lalle haka ne yace amma na san kowanne ki yana da ainihin wato hakora fa in ji ita bi mutahil lahu asnanun yace dan haka idan ka zo ka da mabudi yana da hakora futi halaka zai bude maka ko fata halaka zai bude maka wa illa in ku ka zo da ki din da bai da hakora ka zurma shi a cikin ramin kwado lam yuftahu ba zai taba bude maka ba ko ba za a taba bude maka ba kuma haka magana take in dai ka yarda cewa da za ka zo da ki jikin kwado amma an saka zarto ko an saka wani abin nan an goge hakoran ka zo ka zira ka san ba zai bude ba to ka yarda in ka zo da la ilaha illallah babu ma'anarta babu aiki da ita ba haƙoƙinta to ba za ta bude ma kofar aljanna ba qala shaykhul islam ibn taymiyyah shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah ya fada fi miftah fi minhaj sunnah an-nabawiyya fi naqd kalam shi'ati wal qadariyya sunan littafin kenan منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية واتو صار سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجن نقد دوروري دردي ومغنغنين انشيعة دين قدرية سنة للتافين كينا يابد وانا مغنى اتكين مجلدين شدا شافي نقلي بيودة اشرين دشدا يتي من قال لا إله إلا الله wanda dai yace la ilaha illallah bi yaqinin tsakaninsa da Allah bisa yaqini da tabbas a zuciyarsa wa sidiqi tamun ya fada kuma cikin gaskatawa cikakkiyar gaskatawa fa innahu la yamutu misran ala dhunubi wallahi wannan mutumin zai yi wahala ya mutu yana aikata manyan sabo duk wanda ka ganshi wato abinda malam ibnu taymiya yake so ya nuna mana anan idan ka ga mutum musulmi yana aikata kaba'ira manya misali shirka ko sihiri ko zina ko luwadi ko tata ko shan giya mu tsaya iya waɗannan guda shida kar ma mu je zuwa ga sauran wanda duk ka ga musulmi ne amma yana aikata ɗayan waɗannan ko wasu daga cikin su abinda ibnu taymiya yake cewa shine da wahala ya zama kalmar shahada salafiya ta kalau a cikin zuciyar shi da wahala domin wanda duk kalmar shahada sa take masa aiki take masa amfani ko Allah ya karbe ta daga gurin shi zai yi wahala Allah ya barke dinga aikata waɗannan abubuwa da haka in ka san kana aikata ɗaya daga cikin waɗannan kaba'irai inji ibnu taymiya yace to kaje ka saki garan bawul akan la ilaha illallah akwai matsala dan haka yake cewa la yamutu musirran ba zai mutu ba yana mai zarcewa ala dhunubi akan ayyukan zunubai da ayyukan kaba'irai imma li'annahu la yakunu musirran ala sayyi'atin aslan ko imma ko dai li'annahu la yakunu musirran ala sayyi'atin aslan cewa ba zai zarce ba akan ayyukan sabo a asali aw yakunu tauhiduhu mutadammanan li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanati yace ko kuma ya zama tauhidin sa ya kunshi gaskiya da yaqini wannan sai ya zama ya rinjayar da shi ayyukan sa masu kyau su fi yawa akan ayyukan sa menene munana amin amin lalle mai kalmar shahada garau ibnu taymiya yace ɗayan biyun nan sai ta faru ko dai ya zamanto ba zai daina aikin ba amma ba zai zarce akan aikin sako ba gaba daya dole ya bari saboda kalmar sa ta zama ingantatta Allah ya tsare shi daga aikatawa ko kuma ya zamanto ayyukan sa masu kyau su fi yawa akan munana ta yadda zai zama imanin sa da kalmar shahada da yin sa tsakani da Allah ya rinjayar da samun ayyuka ingantattu a cikin menene a cikin zuciyarsa da kuma gabobinsa ina fata kuna fahimtar magana to a lokaci ya taho kuma ni ma ina da uzuri da haka zamu dakata anan sace mai zuwa zamu tashi walladina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha qad qafatahum ahadu hadaini shartaini wanda duk wanda kaga ya shiga wuta kuma da kalman shahada malar rasulan yace akwai wasu sharuɗa guda biyu ne da ya kariya ko da ya kariya su duka ko kuma daya daga ciki ni da kai akwai buƙatar mu ji waɗannan sharuɗa guda biyu wanda su sai ke sa ko kariya suke sa mai faɗin kalmar shahada ya shiga wuta kaga idan muka kiyaye to ko mun je lahira da wahala mu shiga wuta in Allah ya yarda saboda mun kiyaye wannan sharuɗa guda biyu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.